Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamun ce ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lord da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake zan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labarin duniya za ku cewa yan dariƙar Tijjaniya sun kuduri aniyar yaƙi da ayyukan asha a Najeriya sai kuma shirin rashin da tayi na Salo Garba kana kawo muku sakonnin da ku masu haro kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya
Assalamu alaikum. Yau Litinin Koriya ta Kudu da ba da shawara gudanar da shawarwari da Koriya ta Arewa da nufin rage zaman tankiya da dardara kan iyakokin kasashen biyu. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Koriya ta Kudu ta ce tana son gudanar da shawarwarin ranar Juma'a idan Allah ya kai mu a ƙauyen da ake kira Panmunjom da ke kan iyaka. Nan da nan dai Koriya ta Arewa bata ba da amsa ba. Idan ra kai zaman shawarwarin zai kasance karo na farko da kasashen biyu za su gudanar da irin wannan zama tsakanin su tun watan Disamba shekara ta 2015. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kama aiki cikin watan Maris tare da alƙawarin tuntuɓa da yin shawarwari tare da gwamnatin Koriya ta Arewa. A gefe ɗaya kuma yau Litinin ɗin ƙungiyar agaji ta Red Cross a Koriya ta Kudu ta ba da shawarar za ta yi zaman tattaunawa da Koriya ta Arewa ranar 1 ga watan Agusta a ƙauyen Panmunjom ɗin domin ganin an ci gaba da zumunci tsakanin ƴan uwa da yaƙi tsakanin ƙasashen biyu ya raba.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ga Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa Faransa ta ɗauki alhakin kamun kan mai uwa da rabin da aka yi wa Yahudawa a birnin Paris a lokacin yaƙin duniya na biyu. Shugaban na Faransa yana magana ne a taron tunawa da wancan lokaci karo na 75. Shugaban Macron ya yi Allah wadda ya da hannun Faransa a aika-aikan ciki har da waɗanda suke ƙaryata cewa an aikata haka ko kuma suka aibanta Jamus kan laifin kama Yahudawa 13,000 da aka tura sansanonin da Hitler ya kafa. An yi hakan ne ko a shekarar 1942. Akwai waɗanda suka yi zanga-zanga saboda kasancewar Prime Minister Isra'ila a taron. Ciki kuwa hadda kungiyar Yahudawa masu hankorin zaman lafiya a Faransa waɗanda suka zargi Isra'ila da wofantar da tarihin waɗanda tsarin Hitler da ake kira Nazi ya halaka ta wajen sa mutane su ɗauka cewa Isra'ila tana wakiltar dukkan Yahudawa. Haka nan kuma shugaban na Faransa ya tsidda goyon bayansa ga shugaban yankin Falastinu Mahmoud Abbas lokacin da suka gana ranar Laraba. Yanda kuma ya bayyana adawar Faransa kan shirin yan sha'arwari zauna na Isra'ila da take yi a yankin Falastinawa.
To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Iran wata kotun kasar ta yanke wani ba Amurka dan asalin kasar China kuma malami ɗaurin shekaru 10 a gidan yari kan zargin laƙin asiri kamar yadda kakakin ɓangaren shari'an kasar ya faɗa jiya Lahadi. Sanarwar ta janyo martani nan da nan daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka wacce ta bayyana rashin amincewarta kan wannan hukunci. Dan shekaru 37 da haihuwa Shi Jiwang kusan shekara ɗaya na hannun Iran kamar yadda kamfanin dillancin labarai na sashen shari'a Iran da ake kira Mizan ya faɗa. Gwamnatin Iran tana ci gaba da tsare Amurkawa da wasu 'yan ƙasashen ƙetare kan zarge-zarge da aka ƙago kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa da ta rarraba a kafofin yaɗa labarai.
Dubban mutane ne suka yi gangamin a birnin Warsaw jiya Lahadi domin adawa da shirin gwamnatin kasar na yin garan bawul ga sashen shari'a. Suna ganin matakin zai yi barazana ga 'yancin shari'a. Suna kururuwan cewa za mu kare demokaradiyya, suna kuma kada tutocin kungiyar tarayyar Turai da ta kasar Poland. Kimanin mutane 4,500 ne suka halarci zanga-zangar a babban birnin kasar kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani. An gudanar da irin wannan zanga-zanga a wasu birane a duk faɗin kasar, sai dai girmansu bai kai wanda aka yi a birnin na Warsaw ba. Dokar wacce aka zartar makon jiya ta baiwa wakilan majalisa fifiko ko rinjaye wajen naɗa alƙalai, matakin da 'yan hamayya da masu rajin kare haƙƙin bil'adama suke ganin zai tsoma alƙalai cikin harkokin siyasa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka. A babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ƴan ɗarikan Tijjaniya ne suka ce za su tashi haikan domin yaƙi da aikata ayyukan asha a cikin ƙasa. Ƙungiyar ta ce domin samun wannan aiki ya yi nasara ta buɗe sakatariya a Abuja. Ga Nasiru Adamu ya likaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Buɗe sakatariyar ƙungiyar jam'iyyatu Ansarut Tijjaniya a Abuja da shin alwashin yakar dun miyagun aƙidu da kuma kawo zaman salama. Ƙungiyar dai tun 1966 uban ɗarikar Tijjaniya Shehu Ibrahim Niyaz ya kafa ta a Senegal. Alkasim Yawuri shine sakataren ƙungiyar da ke cewa ba da damin tasba a hannu ake gane ɗan Tijjaniya na gaskiya ba.
Saboda haka muke kira haga waɗanda ba su fahimce ta ba, masu da'awan sunna su gane sunnan kenan fa, gyaran zuciya, kira zuwa ga harkan Allah subhanahu wata'ala, yanda shugaban mu radiyallahu ta'ala nawa yake faɗi, shi wa ummat kazzifihum an asukahum ila hadratul barr rahim ila fina wa ta'lamu ma fil haqqi ahna alayhim madaddahu minni wal ba'idu kama dana manufana in zama direba halitu da yawa su zama fasinjoji in gangara su zuwa ga Allah kan tafarkin manzon Allah
mallal kasin wanda suke kalubalantar kunnan na cewa kuna guduwi wato kuna wuce guna da iri shi yasa suke cewa sufancin nan naku akwai bukatun gyara sai kun cire wasu abubuwa da kuke na wuce guna da iri
in zakai mutane adalci shine ka dubi littafan su kuma ka dubi nagari cikin su ku sai sai ko da abban da ake ji ba sabon abu bane a cikin addini tun ma kafin zuwa musulunci.
Shugaban Hilaku Zikrullah na Abuja Aliyu Sisa Fas ya ranta ba hannu kan wannan matsayar.
Dariƙa bata da alaka da kungiya, sai dai tana da kungiyoyi a karkashinta, kamar yanda muke da wannan kungiya ta jam'iyyatu Ansarud Din, Hilaku Zikri, muke da Majma'u, Munazzamatu Fitanul Islami, muke da Fitanul Islami da sauran kungiyoyi karkashin Tijjaniya. Ta inda zaka gane cewa duka kungiyoyin tahiyar mu daya ce. Duran da aka ce za a yi taron maulidin Shehu Ibrahim na ƙasa, kowace irin kungiya mutum yake zaka same shi a wajen.
Muhammad Nura Gusau shine shugaban kungiyar Fatihiya da ta taba ziyara zuwa Kaulaha da marigayi sarkin Kano Ado Bayero a 2009, ya ce ribar Tijjaniya a wajensa ba za ta misaltu ba.
Mu ji an wayi gari duk duniya ban bai tashi, duk duniya ba a kidnapping, duk duniya ba a corruption. Wannan shine gurin mu, kuma mun sani cewa Allah yana iyawa, saboda ka bamu ganin girman abun, saboda da abun idan ka hada shi da Allah akwai ne da babu.
Babban bako a taron Sheikh Abdul Ahad Ibrahim Niyaz ya ja hankalin mata kan su san addini kafin fadawa harkar sufanci don gudun samun targade.
Maza ma kowane mutum ma, amma da musamman mata, duk wata mata wanda za ta shiga harkan sufanci da sufaye da harkan harkacin Allah kuma ba ya gina kansa da addini na shari'a ba, da fiqhu da sauransu, ya san abin da Allah ya haramta ko abin da Allah ya halalta, ya fada kawai cikin ilimin tasawufu, gaskiya zai wahala ta tsira, saboda shari'a shine foundation din, sannan hakika yazo ya ruhe shi a sama. Dole duk wata mata wanda za ta shiga maganin harka na sufanci ya kamata ta san addini, saboda ta san yadda za ta yi tafiya da shi.
Taron da ya bada kasafin naira miliyan 43 don gudanar da sabuwar sakatariyar a shekarar bana, da akan yi hada da sayo motoci biyu da daukar ma'aikata. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan.
Yau ba sa zana na hannun ka ka dauki shiri ne jau.
Yau ba sa zana na hannun ka ka dauki shiri ne jau. Yau ba sa zana na hannun ka ka dauki shiri ne jau. Yau ba sa zana na hannun ka ka
Allah shi ma ya daga ke zo. Da abin da kake wa talaka Allah sarki shi ka biyanka, ya Allah shi ma ka kaiya.
Ba ma da ji sada ki shi ne
kake wadiyan sarki da abin da kake wa talaka Allah sarki ki ka biyanka ya Allah hi ma za gaya
ba ma dal ji sada ki shi ne jao ya kala gana na no ka sada ki shi ne jao ya kala gana na no ka sada
na mu su kai ne sarki ya gidan ga baba kai Allah ya ba danga yanzu kai Allah ya ba
ya zuwa kai ne sauna ko ma zo ma muso da sunbi kada
ya ka ja ajawa ya ronan
ki sheke sara ki da ru sada ki ji ne jao ya ka ta gana na non kada
ya ka ja ajawa ga uba sarkin fada
mata banuri na ya kai rauta
baka uba sarkin fada
mata banuri na ya kai rauta da ki ji na ya jao ya ka ta gana na non ka sada ki ji na ya jao
zaki ka kama kana ne garfi ya bayanu ka uce ja kake mai sanin karfi o zaya nuka wuce jaya ya
godo na kan sarki Allah ta dawo ki shi ne ya jao ya ta tsagana na non ka sada ki shi ne ya jao ya ka tsagana na non ka sada ki shi ne ya jao
zuwan da kai ma kawin jinya an zaki sai zuka da murna nufin zo baba wai ka tafi kenan
sai na ce kana nan dawo wanga mai jira amma she shi
zan to mun gode Ibrahim Sani Aliyu Dandau dan marigayi Sani Aliyu Dandau kenan har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 13 ga kuma shirin mu na gaba
kuɗe a kashe ne su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe
masu sauraron mu assalamu alaikum muna muku maraba da saki saduwa da ku a cikin shirin da rashin tayi wannan ne Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa a ɗan kwanakin da suka gabata ne jihar Kano tare da wasu masu kishin jihar a ƙarƙashin jagorancin Dr. Shamsuddin Usman suka gabatar da wani taro wanda ya maida hankali wajen lalubo hanyoyin da za a bunƙasa tattalin arzikin jihar. Manufar taron ita ce a jawo hankali masu saka jari na cikin gida da na waje da zummar haɓaka tattalin arzikin jihar da inganta rayuwar jama'ar ta. Yanzu ga bayanai daga mutane uku akan wannan taron mai muhimmanci da aka gudanar a Kano. Da farko ga jagoran taron Dr. Shamsuddin Usman.
To alhamdulillah nasarorin da aka samu dai na daya kuna ji abin da gwamnati yake wannan an samu dama wannan an tattauna tsare-tsare da gwamnati take da shi da guraren da yake akwai dan bukatun gyara an sami hanyar da za a yi gyararraki yanzu misali kamar wajen infrastructure
abubuwan inganta
rayuwa abu ne wanda yake sai an yi tsari na kamar shekara 30 saboda gina hanya da gina irin railway din nan da wanne ne yana daukan lokaci to kaga jihar ba ta da wannan tsari tana da shi yanzu na shekara 5 amma idan irin waɗannan abubuwan ne dole sai an yi na kamar shekara 30 kuma dan kawai mutane kada su dauka molan kane kawai ga wannan abin da aka yi yau na saka hannu a yarjejeniya da kamfanoni kamar guda 10 wanda ike na waɗansu na ƴan ƙasa ne kuma yawancin su na mutanen waje ne wanda sun kawo hannun jari dala miliyoyi da yawa waɗannan bayanai da aka yi kamar wancan da aka yi ya zame min wato abin ciwon zuciya saboda mu waɗansu ƴan jiha ne saboda kishin jihar nan muka hada kanmu abinda gwamnati ta bayar na tuna a lokacin duk bai fi miliyan 5 ba amma sai da muka tara ta hanyar mutane da na sani da kamfanoni da sauransu muka tara wajen miliyan 50 wanda da su aka yi wannan taro amma sai aka zo gaskiya ba a aiwatar da abubuwan ba amma wannan gwamnati akalla kaje na daya dai mu a ƴan ƙasa masu kishin yadda za a canja rayuwar jama'ar mu mutum ba zai ce shikenan ni ba zan sake yin komai ba saboda waɗannan irin tarurruka su suka sa ƙasashe kamar su China su India suka canja wato ƙasashen su suka samu ci gaba kyakkyawan ci gaba to dole muka ci gaba da kokari Allah ya sa kuma aka sami gwamna wannan lokacin wanda yake yana da sha'awar wannan dan dole sai sai an samu haɗin kai dan da mu mun zo ne cewa mu wancan da muka yi zamu sake sai ci a ai mu ma muna yunkurin yi dama saboda haka ku zo mu haɗa kai ayi kuma kana ji ya ce insha Allah wannan taro za a rinka yin shi shekara shekara dan ma a rika bita wayancan shawarwari da aka bayar na bara waɗanne aka gabatar waɗanne ne ba a gabatar ba in ba a gabatar da su ba menene ya hana aiwatarwa to kaga in dai za a rinka yin shekara shekara to insha Allah za ka ga kowace shekara za a ce ga abubuwa da aka samu na ci gaba amma mu dai a committee abinda za mu yi to za mu zauna kuma a rubuta cikakken rahoto wanda bayan an gama rubutawa za mu ɗauko mu miƙa wa gwamna
a lokacin da muka yi kuka yi wato an kafa wannan committee ya fara aiki kai mana bayanin cewa gwamnatin jihar Lagos ta gayyaci Kano amma gwamnati ta ce sai an yi naku tukunna ina zancen wancan na hadaka da Lagos ya kwana ku ne za ku ci gaba da tsatsarawa ko kuma a gwamnati ce za ta yanke wani hukunci daban
gwamnatin Kano ita za ta yanke hukunci amma kaga shawarar da muka kawo wancan kaga amfaninta yanzu inda za mu zauna da Lagos gwamnatin Kano ta zauna da Lagos Lagos saboda sun gama shirin su tsaf to yanzu da wannan taro da aka yi Kano kaga ita ma
Al-Qibla
ta zama Al-Qibla saboda kan aka zauna da Lagos Lagos za su ce mu kaza muke so mu kuma za mu duba mu ce to mu ma a shirin tsarin mu ga abin da muke nema daga Lagos to kaga zai taron da za a yi na haɗin kai da jihar Eko zai fi amfanar mu da an yi wancan lokacin
Farfesa Garba Ibrahim Sheka na ɗaya daga cikin jigajigan da suka shirya wannan taron
daga nazarin ku na mana masana akan wannan al'amari yaya kuke kallon abun aka auna shi da muzibi ko ma'auni na wato abin da yake na gaske a sha'anin tattalin arziki
to da farko dai shi wannan tsari kamar yadda ka faɗa kusan a iya cewa mu ne muka fara yin sa a Kano a shekara ta 2006 so amma this time around ina ganin abin da ya fara faruwa shine gwamnatin Lagos take neman jihar Kano a zo a yi economic summit wato a dan yi tattaunawa tattalin arziki to kuma mun san gwamnatin Lagos
gwiwa
wannan haɗin gwiwa to kuma mun san ita gwamnatin Lagos wato idan ta bude yake sosai so dole sai ka shirya bai kamata a ce an zo an zauna da Lagos to sai aka mata so da cewa to ne kuma a idan can a zauna da Kano me zai hana wannan economic summit da aka fara yi a zo a yi shi to sai gwamnati ce ma to a zo a yi to wannan a iya cewa gwamnati ce ma ta jawo akai abun shi yasa ma yawancin mu muke da karfin gwiwa muka shiga domin a magana ta gaskiya inda kamar irin na da ne a ce kawai private sector su zo su yi to ba mamaki a yi zancen banza kawai a zube takardun a yi komai to amma kaga daga irin abin da kake faɗa kai ma shi ne kasancewar gwamnati ce ta zo a yi abin nan gashi an zo an samu kamfaninnuka sun shigo da cewar ga abubuwan da suke ganin za su sa jari a cikinsa da sauransu an fara wanda dama dai wasu su kafin ai taron masu sun zo din to amma dai kaga wannan alama ce ta cewa wannan abubuwan da aka tattauna su kansu kamfanonin sun gamsu da cewa gwamnati da gaskiya take yi da a samar da abubuwa domin dama wani abu bane wannan taron tsayawa ke a duba kiblar jaha a ga me take bukata da wani irin abubuwa ne suka kawo tarnaki na cigaban tattalin arziki wanda za a iya gyarawa a gyara a bada domin harka ce ta zance ana neman a jawo mutanen waje masu saka jari zuwa saka jari kuma duk wanda zai saka jarin sa yana neman wurin da in ya sa kudin sa ba za a samu matsala ba ko tangarda kuma yana neman gurin da zai ci riba wanda dama mun sani abin da ya hana mu ci gaba ko kuma abin da ya hana kasuwanci ya bunkasa anan shine akwai wata alƙalma da Global Economic Forum suke fitarwa wajen competitiveness da chain ease of doing
business ta sha'anin tattalin ta duniya
ya yawa wanda suke fitar da kalman nan to sai kaga muna can baya da chain ease of doing business wato yaya saukin gudanar da kasuwanci yake a garin ku kuma competitiveness shine in kai kayanka a Kano kana da damar ka tafi ka sai da shi a Ingila ko a China to in ka fitar da shi yaya competitiveness zaka iya sai da shi a can to ba wasu abu ne suke hana ba shine mun an shigo nan baka da wutar lantarki baka da ruwa baka da hanya baka da komai in wutar lantarki kike so sai ka samu war kanka ka sai jin reto mai tsada ka sai mai tsada in ka zuba kuma kai sarrafa kaya yazo da tsada so daga karshe sai daga duk inda kake kanka wala ka iya sayarwa kana ma cikin gidan sai a zo a kawo kayan waje fa naka arha so baya da zaka sai ta karbe
to wai professor magana na ci gaban tattalin arziki wai dama Doris ne da irin waɗannan tarika za a samu alƙiblar tattalin arzikin ko kuma akwai wasu hanyoyi da za a iya bi ba tare da yan boko sun zo sun yi rubutu a takarda an tsara turanci irin wannan ba
to magana ta gaskiya harkar tattalin arziki abu ne na tsari ba za a shige shi haka barkatai ba in duk komai aka zauna aka shirya shi aka duba aka yi planning aka gano matsaloli aka kawo maganin su to in dai an bi su a hankali za ka ga an samu ci gaba kasashen da suka ci gaba su ma da irin wannan ne su sukan dau na dama in ma ba za a taro irin wannan ba sai su dauki masana su yi musu bincike akan ko sabon wani abu da za a shigo da shi ko wani abu to in aka yi wannan kuma sai su zo su gudanar da shi to mu matsalar mu anan shine an yi talurukan nan musamman kaga na kasa an yi na barigayi shugaba Abacha aka zo aka yi 2020 aka zo aka yi na Obasanjo aka zo recently aka yi na Jonathan amma duk kaga takardun da yake wannan an cusa siyasa a ciki takardun jefar da su akai sai yanzu ne ma da gwamnatin Buhari sai take cewa wannan economic recovery and growth plan da tayi ta tsatsakuro daga cikin wancan abubuwan tunda abubuwan ne an yi shi zaka ga wani lokacin kamar saukakken littafi an yi shi tas wallahi da an gudanar da shi wallahi da ba haka Kano ba haka take ba yanzu da ta canza to amma babu abu daya da aka dauka aka amfani da shi to wannan kuma yanzu kana jin gwamnan yana fadar cewa nan badi ma za a kuma yi ya ma zama duk shekara kenan badin kuma za a zauna a ga wannan abu da aka zartar yanzu ne aka yi nasarar gudanar da shi da sauransu to wannan ya ba mu kwarin gwiwa domin idan dai har ma an kai ga a ce to bari a yi abu sannan a dauki wani lokaci a ce a zo a duba a ga abubuwan da aka yi implementing a ciki da kuma wanda yake bukatar gyara to kaga akwai political will kenan wanda za a yi wannan abu
Alhaji Mansur Dangote wanda shi ma ya halarci taron na daya daga cikin waɗanda suka zo saka jari
sa hannu akan wato abubuwa guda biyu na farko zamu sa jari a masana'antu da kuma ba illa ma wato harkar lantarki kuma alhamdulillah mun samu amincewar gwamnati mun sa hannu yau cewa tsakanin mu Dangote da BlackRock wanda ke kamfani ne da yake sa jari a ko'ina a duniya za mu kafa wajen wutar lantarki wanda ke amfani da hasken rana
nawa kenan za wannan aiki zai lankwame
to a yanzu abin da muka hango za a nemi kamar dala wato American dala miliyan 150 so muna kyauta sannan da shekara biyu za mu kammala wannan aiki kuma kamar da kace ba shakka wato sha'anin kamashi wato sha'anin wutar lantarki ba illa ma ita wani abu ne wanda in an same shi insha Allah abubuwan da za su gudana na ci gaban jama'a na samarwa jama'a aikin yi na samarwa mutane wato abubuwan masarufi za su wato bunƙasa kwarai da gaske mu da wato abokan kudin mu za mu sa jarin wato 100% gwamnati ba za ta sa komai ba insha Allah banda harkar lantarki mu kuma Dangote a tsanan kanmu wato a matsayin mu na kamfanin Dangote mu kuma muna da shiri kuma na kafa kamfanin wato shinkafa wato burzata a sarrafa ta
fatan dai shirin da rashin ta yi shine sauran jihohin arewacin Najeriya da ma ƙasa baki daya za su yi koyi da Kano domin kawo wa jihohin su ci gaba a madadin da waɗanda kuka je muryoyin su musamman Mahmud Ibrahim Kwari wakilin muryar Amurka dake Kano da Solomon Abu da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya
to a gaida Salu Garba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum America Gosal America abinda abbayani na nine malam umma zugana Sokoto Godabawa local government muna roko ga waziri tambuwal mu dai takin gada an gace na zamani bamu ga komai ba har yanzu ko wace local government ta ba mutanen ta amma mu dai Godabawa bamu ga komai ba daga malam umma zugana
mai magana Aminu mai kaset ungwar Galadima Kwantagora ta jihar Niger Nigeria tsinkiya ta kalma karamar hukumar mulki ta Ilela a cikin jihar Sokoto ra'ayina shine zuwa ga hukumar EFCC wadda aka gaya ma labarin ƙarya zuwa gidan Namadi Sambo har suka kai mai farmaki ba bisa ga sun tabbaci gaskiya abin ba Allah ya sa suka kama wannan da ya musu wannan ƙarya suka hukunta shi haka da suka yayi daidai saboda kudin da gwamnati yace zai rinka biyan masu fadin sirrin barayin gwamnati za a rinka biyan su shike sa hatta da wani ke jin tiyon abokin zaman shi ma'aikacin gwamnati ko ya taba mai alheri zai yi mai sharri saboda hikimin wannan gurin nashi
assalamu alaikum sashi Hausa na murar Amurka mai magana Zubairu Dandala Buru daga karamar hukumar mulki Ilela jihar Sokoto Najeriya don Allah don Annabi ina kira ga yan uwana talakawa mu ci gaba da yin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari addu'a samun lafiya ya hice gumi da cece kuce tunda shugaban kasar ga kame ya tare duk ya bar mata hudu ko ga mataimakin shi ko ba wata tangarda ko matsala mun hakali ba a ciki
yayi ayi Mallam Audi dace daga Jega local government ra'ayi na zaben da aka yi Jega local government ba zabe bane file ne yin daki da barawo ai yaudara kawai mu ɗan PDP an hana mu zabe an ce an tura kuɗi gudan masu yawa bisa ga dalilin cewa mu an san PDP mun tsale su sai su cika rasa baba baka azawa salamu mai magana Amana Audi dace daga Jega local
government assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Garba injiniya na garin Dabci garma hukumar Bursari jihar Yobe da Allah ni dai bazan gaji da kuka akan kwaltan mu da gwamnati ya mana alƙawari ba Allah ya taimaka wallahi da kike kwata kwata inda da damuna ne ba gurin shiga wallahi dai mu samu mana zuwa asibiti a taimaka mana ko burjiya taimaka mana mai girma Allah ba da ikon yi
to madallah mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
yau litinin Koriya ta Kudu ta bada shawara gudanar da shawarwari cewa za ta gudanar da shawarwari da Koriya ta Arewa da nufin rage zaman tankiya da dadar a kan iyakokin kasashen biyu ma'aikatar harkokin wajen kasar Koriya ta Kudu ta ce tana son a gudanar da shawarwari ranar Juma'a idan Allah ya kai mu a ƙauyen da ake kira Panmunjom dake kan iyaka nan da nan dai Koriya ta Arewa bata bada amsa ba idan har akai zaman shawarwarin zai kasance karo na farko da kasashen biyu za su yi tozali akan teburi guda wato tun cikin watan Disamban shekara ta 2015 shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ga Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu cewa Faransa ta dauki alhakin kamun kan mai uwa da wabi da aka yi wa Yahudawa a birnin Paris a lokacin yakin duniya na biyu Shugaban na Faransa yana magana ne a taron tunawa da wancan lokacin karo na 75. Shugaba Macron ya yi Allah wadai da hannun Faransa a aika harkar ciki har da waɗanda suke kareta cewa an yi hakan ko kuma suke aibanta Jamus kan laifin kama Yahudawan. A Iran wata kotun kasar ta yankewa wani ba Amurka dan asalin kasar China kuma malami daurin shekaru 10 a gidan yari kan zargin laifin asiri kamar yadda kakakin bangaren shari'an kasar ya faɗa jiya Lahadi. Sanarwar ta janyo martani nan da nan daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka wacce ta bayyana rashin amincewa ta kan wannan hukunci.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa. sai Cuba Hiro Jojo ne da ya bada umarni da injinan mu Zainab ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku zo su abokan aikin mu da wani sabon shiri ciko har da shirin nan na ilimi da rukun dan adam nayi so Aliyu Harande.